This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Da sanyin safiyar yau Asabar, shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga shugabannin Burundi da su yi wa Allah salaci shawarwarin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen kamarin tarzoma. Shugaban ya yi wannan furicin ne ta saƙon da aka ɗauka a kan faifan bidiyo da aka gabatar ko kuma aka nuna wa 'yan ƙasar Burundi a yau Asabar ɗin nan. Shugaba Obama ya ce kashe waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, da kuma yaya ta kalamomin tsana da shugabannin ƙasar ke yi suna dagula makomar ƙasar. A saboda haka ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta kawo ƙarshen yin haka ta halarci taron ƙasa da ƙasa da ƙasa ke shiga tsakani. Haka kuma Mr. Obama ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi watsi da tarzoma su yi aikin haɗa kan 'yan ƙasar. Ya ce bayan yaƙin basasa suna aikin sake gina ƙasarsu sun ga alfanun yiwuwar samun makoma mai alheri. A saboda haka ya ce kada su yadda saɓanin siyasa da masu yaya ta tsana su sa ƙasar komawa baya. A ranar Alhamis, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartar da wani ƙuduri da ya buƙaci gwamnatin Burundi ta yi shawarwari da masu hamayya. Shugaba Yoweri Museveni na ƙasar Uganda ne zai shiga tsakani a madadin ƙasashen Afirka ta Gabas. A can ƙasar Faransa kuma jiya Juma'a da daddare 'yan ta'adda suka kai hare-hare a lokaci guda a birnin Paris suka kashe mutane da dama da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi. Aƙalla mutane 100 ne suka mutu a wani wuri guda ɗaya lokacin da 'yan bindiga suka kai hari wani ɗakin taro kuma suka yi garkuwa da mutane kafin 'yan sanda suka kutsa cikin ɗakin suka kuɓutar da jama'a. Mahara biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe. Kimamin mutane 1,000 ne ke wannan ɗaki a lokacin da wasu mawaƙan Amurka suke musu waƙa sa'ilin da 'yan bindigan suka kutsa suna harbi ba ƙaƙƙautawa da bindigogi masu sarrafa kansu. To amma yawancin mutanen ke cikin ɗakin sun samu nasarar arcewa a lokacin da ake harban. Shugaban Faransa François Hollande ya ce zai ayyana dokar ta ɓaci kuma ya ba da umarnin a rufe kan iyakokin ƙasar. Daga nan birnin Washington DC kuma shugaba Barack Obama ya ce Amurka a shirye take ta taimaka. Tun da farko da sanyin safiyar yau Asabar, wani jami'in 'yan sandan Faransa ya faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe mutane 67 kuma adadin waɗanda aka kashen yana ƙaruwa. Nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Wani shaida a cikin ɗakin taron ya ce maharan sun yi ta harbi a kan jama'a suna dakatawa ne kurum. Idan harsashensu ya ƙare su sake sa harsashen cikin bindigan kuma su ci gaba da harbi. Ya ce sun yi haka sau uku. Ya ce a lokacin da maharan suka kutsa yana kusa da wata ƙofar fita ya samu damar sulalewa a lokacin da 'yan bindigan ke ƙoƙarin sake sa harsashe a cikin bindigoginsu. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin ƙunar baƙin wake na bam da aka kai a kan 'yan shiya waɗanda suke yin jana'iza a Bagdad, babban birnin ƙasar, ya kashe aƙalla mutane 19 da raunin fiye da mutane 30. Jiya Juma'a aka kai wannan harin lokacin da ake yi wa wani ɗan yaƙin sa kai jana'iza. Nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma ana tsammanin ƙungiyar ISIS ce ta kai harin, wadda a baya ta sha auna manyan tarurrukan 'yan shiya. A wani labarin kuma jiya Juma'a, shugaban Iraq Masud Barzani ya ayyana cewa mayakan Kurdawa sun kwace garin Sinjar da ke hannun 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS waɗanda suka yi fiye da shekara guda suna mamaye da garin. A yayin da yake tsaye akan wani tsauni da ke kallon Sinjar a lokacin da sojojin Kurdawa suka daga tutar Iraq a tsakiyar garin, shugaba Barzani ya ce dawa 'yan jarida cewa ya zo ne domin ya ba da sanarwar cewa an kubutar da garin Sinjar. To amma shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da yake magana a ƙasar Tunisia ya yi taka tsantsan wajen mai da martani, amma ya ce ya yi imanin cewa za a kawo da 'yan ISIS daga garin Sinjar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ɗin ne idan Allah ya yarda ake sa ran manyan ƙasashen duniya za su yi ƙoƙarin rage saɓanin ra'ayinsu a kan batun Siriya a lokacin da za su fara zagaye na biyu na shawarwari a kan kafa jadawalin zatta da wani ƙuduri a siyasance domin kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar ta Siriya. Ana sa ran cewa shawarwarin da ake yi a birnin Vienna za su mai da hankali wajen gano ƙungiyoyin ƙasar masu sassaucin ra'ayi da kuma waɗanda ake zato ko kuma aka ɗauka na 'yan ta'adda ne. Ƙila Amurka da ƙawayenta su yi ƙoƙarin magance saɓanin ra'ayin da ke tsakaninsu da Rasha da kuma Iran a kan makomar siyasar shugaba Bashar al-Assad. Nasara ƙalilan suka samu a zagaye na farko na shawarwarin da suka yi a watan jiya. A lokacin da aka kammala zagaye na farko na shawarwarin ranar 30 ga watan Oktoba, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da takwarorin aikinsa na Rasha da Iran, Sergey Lavrov da Zarif da kuma sauran jami'ai sun cimma daidaituwa, sa'annan kuma suka samu saɓanin ra'ayi. Rasha da Iran suna goyon bayan gwamnatin Bashar al-Assad. Ita kuma Amurka ta tsaya kai da fata cewa dila shugaba Assad ɗin ya sauka daga kan ragaman mulki kafin a samu wani ƙudurin kawo ƙarshen yaƙin basasa a ƙasar. Jam'iyyar masu hamayya ta National League for Democracy ta ƙasar Myanmar ta samu nasarar lashe kujeru 364 a dukkan majalisun ƙasar, kimanin kashi 80 daga cikin 100 na sakamakon da aka gabatar, a yayin da jam'iyyar USDP ta samu kujeru 40. Jam'iyyar NLD ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar Union Solidarity and Development USDP a takaice, wadda ke samun goyon bayan rundunar sojan ƙasar. Sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta gabatar jiya Juma'a ya nuna cewa yanzu jam'iyyar NLD za ta iya fin ƙarfin hawa kujerar naƙi a majalisar da ke da wakilai 664. Tsarin mulkin ƙasar ya haramtawa Aung San Suu Kyi, shugaba jam'iyyar NLD, zama shugabar ƙasa, domin mijinta da 'ya'yanta ba 'yan ƙasar Myanmar ba ne. To amma shugabar ta NLD ta faɗa cewa idan jam'iyyarta ta samu nasara, ita ce za ta riƙa bai wa sabon shugaban ƙasa shawara abin da zai yi ko kuma matakin da zai ɗauka. Bayan da ta taya shugaban Myanmar Thein Sein da shugaban jam'iyyar NLD, "Munnar gudanar da wannan zaben tarihi da ƙasar ke buƙata," fadar shugaban Amurka ta White House ta buƙaci a ɗauki ƙarin matakai, ciki har da yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima, domin ƙila Aung San Suu Kyi ta samu sukunin zama shugaban ƙasar. Duk kuma da wannan zaben da aka yi kashi 25 daga cikin 100 na kujerun majalisun, an ware wa rundunar sojan ƙasar ne. Rundunar sojan Amurka ta ce kusan ta tabbata ta kashe John ɗan jihadi, ɗan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS, baturen Ingila, wanda aka nuna shi a faifan bidiyo yana filla kawunan 'yan ƙasashen yammacin duniya kwanaki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
doki mun fada daga gidan sallah dan garba mai hagu mai dama Allah da magani
jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar Halima da fata an tashi lafiya
lafiya lau Allah ya ji kai almakahu Allah ya gafarta mi
amin summa amin amin summa amin Halima yau kafin ki fara gaisuwa ko mu fara da taimurna ne
sosai haka yake kamata
shi ya kamata mi to wannan gaisuwa ta musamman ta taimurna zamu mika ta ne ga yalan mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora wato mai martaba Sa'idu na Maska da kuma iyalan Alhaji baban Tayo Kwantagora saboda shirya auren ƴaƴansu da dai ƴaƴanmu duka zanci Halima tunda mune an an lissafa manyan iyaye dai to mu ma za a samu a cikin kananan iyayen wato Isiya Aroma baban Tayo Kwantagora da kuma Gimbiya Hadiza Sa'idu na Maska wanda aka hada auren sun a rana saboda ta shige ba ai auren ba tukunna ana shirin yi ne tukunna amma kin san dama an da ai sai
mun ba ku an tsaye da rana to rana kaza za a yi
an tsaye da rana kaza tukunna to sai mun tashi tukunna mun ji kafin a yi a ce za a yi biki da sauransu
Allah ya nuna mana kuma Allah sa mijinta ne ita kuma matar shi ce Allah sa aidan mu
amin su mama
Halima
to in kyale kike gaisuwa kenan
to mallam Iro tunda ka bani dama
na baki dama Halima na koma
to da farin harko dai gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga sarkin Hulanin Dogon Dutse Lamido Hammadu Mamman Dangi da kuma sarkin Hulanin Tsibiri Lamido Ahmadu Jimrau da sarkin Hulanin Gesheme Lamido Maude da dangane da rasuwar Bafashi Musa da kuma Usman Umaru Allah Ubangiji ya ji kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya kuma sa sun huta amin summa
amin
haka shi ma tsohon sarkin Gondo Mustafa Haruna Jakollo muna mika mishi gaisuwar ta'aziyya dangane da rasuwar kane shi Isiyaku Haruna Rashid wanda aka yi sani da Oga Boss wanda ya rasu ranar Talata Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi
amin shima amin
ga wata gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga malama Aisha Ibrahim da mai gidanta Malam Abdulrahman Abani Zumbude wadanda kuma muke tayawa murnar samun karuwar ƴa macen da aka rada mu suna Hajara Allah ya raya ta ya daya bata amin summa amin haka shi ma kanin mu Malam Umaru Abdullahi wanda aka yi sani da baba da mai dakin Shiramatu ita ma sun suma sun samu karuwar ƴa mace da aka rada sunan Laila kuma a yau asabar dinnan za a yi walimar Allah Ubangiji ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya
kuma Allah ya raya.
Allah ya raya, Allah ya ɗayyaba, amin summa amin. To ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Isaku Bahago da Haji Asheku a unguwar Nasarawa Magariya da Honorable Sanusi Musa Maraini a Tsatsunburin da Tasi Mai Lemu a Yekuwa da Hajiya Aishatu matar Ahmadu Danje a Magariya da Gambo Tayor a Magariya da Mustapha Ranki da Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi a Garkin Daura da Mallawan Mai Petir da Shafshaf da Mustapha Mai Shayi a Gawan Tahiro Road Magariya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Mutari Kele-kele a Magariya da kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Yusai Mai Shayi da Katin Zabe dangane da rasuwar mahaifin shi a can garin Ɗanƙwarai. Da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Abubakar Gede, babban mai sauraron wannan hili ne na Abari ya huce yana ƙasar Belgium, da ma'ahiyar shi Hajiya Adama matar Lashidan Burema a Sabon Zango Lome, da yayar shi ko kuma ƙanwar shi Hajiya Hawwa matar Sidi Sabon Zango Lome a Sokoto, kuma kamar Sarkin Yamman Kware Alhaji Aliyu Abubakar Dan Hubare da Kamilu Aliyu Abubakar Dan Hubare da uwar gidan Sarkin Yamma Hajiya Tani da fatan duk suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka, wadda ita ma muke miƙa wa ta'aziyya dangane da rasuwar mai gidanta Alhaji Ibrahim Comrade Cycle, wanda ya rasu ranar Litinin a Zaria. Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa sun huta, amin. Ga wata gaisuwa kuma zuwa ga Awwal Idris Yarima da amaryar shi Hadiza Muhammad Ali Baffa, waɗanda a yau Asabar ɗin nan ake ɗar ma'aurensu a Fataskum. Allah ya sa a yi asa'a, Allah kuma ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya mutuka raba.
Amin. Halima, ga wata gaisuwa nan zuwa ga amarya ita ma Hajiya Hawwa Adamu sarauniyar Kardam ta gidan rediyon BRC Bauchi, wadda a yau ake bikinta. Allah Ubangiji ya sanya alheri ya sa an yi a sa'a. Haka kuma muna miƙa wata gaisuwar zuwa ga Ango Bashir Ahmad Aliyu tare da amaryarsa Na'ima Aliyu Abdullahi, waɗanda a yau su ma ake ɗaura auren 11 na ranar ɗin nan a garin Zaramba da ke yankin ƙaramar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawan Najeriya. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin. Mutuka raba.
Dan bangaisuwa zuwa ga iyalan Yunusa Usaini Balif, wanda bake kira shi da wancan suna ba a satin da ya shige, muna taya shi murnar auren diyarsa da wato Haulatu da aka yi jiya a Baucin Yakubu. Allah ya sanya alheri.
Amin. Tuma mutuka raba.
Dan mun gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu Cheledi na gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi a jihar Bauchi. Sai Hajiya Hawwa Lawal Sallau ma daki unguwar Nufa a Baucin Yakubu tare da mai gidan nata wato Alhaji Lawal Sallau ma daki. Muna miƙa ɗanbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Adamu Muhammad Gitte a ƙasar Chadi. Sai mai sauraron mu Sade Sa'idu Daura. Kullum na zo faɗan sunan nan sai na yi tuntuɓa harshe na rasa dalili.
Sade Sa'idu Daura.
Saboda kin sa ko wata mawaƙiya mai suna Shadi.
Eh, sosai.
Yawwa. Ɗanbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Nasiru Ibrahim Darazo, muna ta shi munan naɗa sunan jaririyarsa da aka yi a unguwar Ciratawa da ke garin Darazo. Sai gaisuwar Uban Doman Kundag wato Alhaji Mako Isa Kundag na Majalisar Ƙaramar Hukumar Bauchi. Sai Gambo Mai Gangare Ɗan Kunya a garin Lafiyan Jihar Nasarawa da Sule Muhammad Jama'ari a Hukumar Custom da ke Lagos. Sai gaisuwar Mataimakin Shugaban Ƙungiyar Manoma Ciniki da Masana'antu Arewacin Najeriya Alhaji Sunusi Mai Jama'a a Bauchi. Sai Alhaji Bashir Bukar Rimin Zayam da ke garin Rimin Zayam a Ƙaramar Hukumar Toro a Jihar Bauchi. Kin san da unguwan mu ɗaya ne, ko da yake dai ya koma Rimin Zayam ɗin, amma dai shi ma dai ɗan unguwan jaki ne. Yeah.
‘yan adam muna da matsala.
Babba kuwa ba ka da ba. Wanda
yace ashe da Alima Kaho ya rasu haka aka ce wai ba astaghfirullah akwai mai kashewa banda Allah.
Haka yake saboda kin san abin da ke tsakanin su sabani lokacin tsakanin shi da dan yindo sai a ce ai shi kaza 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 da sab da makamantansu. To
Allah Allah gafarta musu kuma da Allah ya shirye mu.
Amin sun mama Alima.
Malam Iro yau dai ba labari ko mu tattare shi kenan mun gama.
Akwai labarai da yawa amma dai amma in ba mu yi maganar tutar Najeriya ba bari kyale ki sai ki bayyana mana labarin da za mu faɗa.
Kai Malam Iro.
Abin ce kalaba.
Wata tutar Najeriya wai.
A'a, ni dai nace ban dai ce tutar Najeriya ba balle.
To ni dai gaskiya, ni dai gaskiya anan ana so dai a kokkulle wani abu a dora mu a ce nayi wani ana ce tutar Najeriya.
Na faɗa kin ji na faɗa ne. Abin ce kalaba.
To Ibrahim.
Ni na kyale ki ne kawai saboda na san cewa ke da bakin ki sai kin faɗi magana.
Ibrahim me ya kawo tutar Najeriya? Yanzu dai.
Ni ne na faɗa nace kawai tutar Najeriya.
Yanzu ni dai
wala. Sauraro bai san abin da nake faɗa ba.
To shikenan ni ma ban san abin da kake faɗi.
Amma ke kin sani.
A ni dai labarin da zan baka.
Yawa kuma kin dauko hanya amma yanzu kina so ki saki hanya.
Yanzu dai Malam Ira ka bar zancen wannan tuta bari in baka wannan labari na dan Barno.
Bari in je da yadda labari yake tukunna.
Wani dan Barno ne ya je bakunta gidan Hilani. Sai suka yi mishi damun hura mai kyau. Ka taɓa shan hurar rugga Malam Iro? A dama maka hurar rugga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To aka dama mishi hura damun rugga. Da yayi liddayi biyu. Sai ya ce daga ina nake jin ƙaran algaita? Sai wani ya ce a Hulani ne a bayan gari suke gayyar ɗaurin damin hatsi. Sai ɗan Barno ya ce a'a me kuma ya gama Hulani da noma su da suke kiwo? Ito ka gane labarin nan dai kuma Malam Iro
na gane kan labarin ya
wace a'a wai kawai da ya kurbu huran da a cikin kunnan shi kawai sai ya ji algaita sai ya ce ina yake ji algaita aka ce a Hilani ne suke taron dar madami sai ya ce a'a to me ya gama Hilani
wato babu ma wata algaita da ake a wurin lokacin
a'a babu kuma ga
kadai ne ji abinza
me ya hada su da noma su da suke kiwo kuma ga hura an dama mishi da gero yana sha
wallahi ya ci sa'a bai ma ga tutar Najeriya jikin lodayin ba
ni dai na shiga uku masu saurare ni nayi santa office ni nayi santa office Grace Alheri Abdi ta kawo tuwo da miyar kubewa na sharbi tuwo da miyar kubewa ban lura plate din da na ci tuwon tutar Najeriya ce sai da na gama na ce la Grace ashe plate din naki ma tutar Najeriya ce to na lau na ce kalar tutar Najeriya Malam Iro.
Ban dai ce kalaba, ai kin ji ne nayi gumne kawai ne shiru abina.
To shikenan ni dai.
Ma sauraro, ni dai zan ja barki anan kawai zan kyale ku sai mako mai zuwa.
Kuma magana tutar Najeriya nan daga ni da. Gaskiya an yi ta.
Amma kuma kar ki manta, ina so in faɗa miki cewa Alhaji Babanta ya kwanta gora. Ya ce dama Halima ke ce mai buga katin gayyata in aka zo lokacin da za a yi abin nan auren Isiya Gimbiya.
To Allah ya nuna mana.
Hadiza yawa ke ce mai buga katin ke ce mai kiran gayya.
To Allah ya nuna mana Allah sa a yi da mu.
Wata mai zuwa insha Allahu za a yi.
To Allah ya kai mu.
A cikin Disamba ɗinnan Allah Ubangiji ya zo.
To Allah ya nuna mana.
Amin su mama ma sauraro.
Har da tutar Najeriya zan riƙe.
Za ta riko da tutar Najeriya za ta shigo Najeriya da tutar Najeriya. Kun dai ji daga bakinta.
Thank you.
madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Da sanyin safiyar yau Asabar, shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga shugabannin Burundi da su yi wa Allah su halarci shawarwarin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen ƙamarin tarzoma a ƙasar. A can ƙasar Faransa kuma jiya Juma'a da daddare ne 'yan ta'adda suka kai hare-hare a lokaci guda a birnin Paris suka kashe mutane da dama da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi. Akalla mutane 100 ne suka mutu a wani wuri guda lokacin da 'yan bindigan suka kai hari wani ɗakin banno a taro kuma suka yi garkuwa da mutane da dama kafin 'yan sanda suka kutsa ɗakin suka kubutar da jama'a. Mahara biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe. Jama'an ƙasar Iraq kuma sun ce wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai akan 'yan shiya ya kashe akalla mutane 19 da raunana fiye da mutane 30.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.